za mu tashi a babu bad'il wahyi, babin da yake magana kan fara wahayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace bad'ul wahyi, fara yin wahayi wa manzon Allah. Lamma balaga alaihi salatu wassalamu sinnal kamali wa hiya 40 sana, arsalahu Allah lil alamin bashiran wa nadhira liyukhrijahum min dhulumatil jahalati ila nuril ilmi, wa kana dhalika fi awwal fabrair sanata 610 min al milad kama awdahahu al marhum Mahmud Bash al Falaki. تبين بعد دقة البحث أن ذلك كان في 17 رمضان سنة 13 قبل الهجرة، وذلك يوافق يوليو سنة 610. يتي لوكت عند منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي شكر الكمالة. Yace ita ce shekara 40 sai Allah madaukakin sarki ya aiko shi ga mutanen duniya gaba daya a matsayinsa ne mai musu bushara da kuma gargadi. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi gurin mutan duniya duka, sabanin sauran annabawan da suka gabace shi. Duka annabawan da suka gabace annabi sallallahu alaihi wasallam, kowane annabi ana aika shi ne gurin mutanensa a kebe, amma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ya tashi aiko shi, sai ya aiko shi ga mutan duniya gaba daya. Wannan na daga cikin fifiko da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan manzo namu annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashiran wa nadhira. Allah ya ce ba mu aiko ka ba face ga duk dokacin mutane, kana mai bishara gare su kuma kana mai gargadi gare su. Yana bishara da aljanna ga duk wanda yayi da'a wa Allah, ya bi umurninsa, ya kaurace wa haninsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya masa bishara da babban rabo ranan gobe kiyama. Sannan kuma kana mai gargadi ga waɗanda suka bijire masa, suka kisbi umurninsa, suka aikata haninsa, to kana mai musu gargadi kan cewa fa uqubar Allah subhanahu wa ta'ala tana nan tana dakonsu. To Allah madaukakin sarki ya aiko shi lokacin da ya kai shekara 40. Malamai suka ce da annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko su a matsayin manzanni, Allah bai aiko su ba sai da suka cika shekara 40. Wannan yana nuna kenan duk wanda ya kai shekara 40 ya gama kammala, halittarsa ta gama cika, hankalinsa ya gama nuna, saboda Allah madaukakin sarki a wannan matakin ne yake aiko manzanninsa da sakonsa. Sakon Allah kuma Allah na aiko ma wanda hankalinsa ya zama cikakke ne. Shi yasa idan muka kula da abu guda, tumaki an saukan musu da Qur'ani ko awaki ko kaji, me yasa? Saboda ba su da hankali. Allah yana saukar da sakonsa ne ga mai hankali. Mutum tunda Allah ya bashi ni'ima ta hankali, sai ya saukar masa da littafinsa. Dabbobi da tsuntsaye da kwari tunda ba su da hankali, ba ma'anar a saukar musu da littafi. To shi yasa kai da aka saukar maka da littafi, kai amfani da ni'imar da Allah ya baka ta hankali, kai amfani da littafin. Idan ba kai amfani da littafin ba, ka shiga layin dabbobi. Shi yasa Allah ya ce walaqad dhara'ana li jahannama katiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Shi yasa Allah ya kamanta su da dabbobi. Allah ya ce ya dasa a cikin wutan jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu. Allah ya musu zuciya, wacce za su iya fahimtan abu da ita, amma sai suka kisa amfani da wannan zuciya da Allah madaukakin sarki ya musu. Allah ya musu idanu da za su iya ganin abu da shi wanda zai amfanar da su a duniyar su da lahirar su, ganin sai ya zama bashi da amfani, za su gani amma ba zai amfane su ba. Allah ya musu kunnuwa da za su saurari abin da zai amfanar da su duniyar su da lahirar su, amma sauraron sai ya zama bashi da amfani. Allah ya ce ulaika kal anani, irin waɗannan mutane kaman dabbobi suke, saboda dabbobi su tun da dama ba su da kunne na sauraron gaskiya, ba su da ido na kallon gaskiya, ba su da zuciya da za su fahimci gaskiya da ita, sai ba a saukan musu da Qur'ani ba, ba a saukan musu da littafi ba. Kai kuma da kake da zuciya wacce za ka fahimci gaskiya da ita, kake da kunne da za ka saurari gaskiya, da idanu da za ka ga gaskiya, sai aka saukan maka da littafi. Kenan yanzu idan mutum ya kiyaye aiki da saƙon Allah ya zama cikin layin dabbobi. An gane bayanin? To shi yasa Allah madaukakin sarki yana magana ne da masu hankali. To kai yanzu karka yarda ka mai da kanka cikin jinsin marasa hankali. Kenan wanda yake watsi da umurnin Allah, ai hanin Allah yake aikata wannan, yana cikin jinsin marasa hankali, jinsin dabbobi. Shi yasa Allah ya ce ulaika kal anami, irin waɗannan kamar dabbobi suke. Allah ya ce kai balhum adal, sun ma fi dabbobi dabbanci. Me yasa? Ita dabba asali ma aibata da hankali. To shi kuma an bashi hankalin, amma hankalin bai amfani ba, to shi kan ma ya kasa dabbar. Ta yi ita dabbar da an bata hankali za ta yi amfani da hankalin, tunda ai ba a saukar mata da littafi ba. Me yasa bata da hankali? Kai kuma da kake da hankali sai aka saukar maka da littafi. To karka dauki kanka kamar maras hankali, yi amfani da wannan littafi. To wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala. Baya saukar da saƙonsa sai ga wanda hankalinsa ya nuna. An Allah bai saukar da wahayinsa wa annabi ba yana ɗan shekara 10, bai saukar masa ba yana ɗan shekara 20 ko 30, sai da ya kai shekara 40. Shekara 40 kuma a nan hankalinsa ya gama cika. Me yasa? Saboda zai saukar masa da saƙo mai muhimmanci, ta yadda wannan saƙo za a isar da shi ta hanyar da ta dace. Yace annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai shekara ta kamala, ita ce shekara 40, Allah madaukakin sarki sai ya aiko shi ga mutan duniya gaba daya a matsayin mai musu bishara kuma mai musu gargadi. Li yukhrijahum min dhulumatil jahalati ila nuril ilm, dan ya fitar da su daga duhun jahilci, jahilci tikeke da duhu, zuwa haske na ilimi, ilimi kuma tikeke da haske. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa gamo da katar, ya bashi ilimi, ya bashi babban rabo, kuma zai tsira duniya da lahira gaba daya in yayi amfani da shi. To yaushe ne aka fara yin wahayi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam? Shine yace wa kana dhalika fi awwal fabrair sanata 610 miladiya. Lokacin da aka fara yi wa annabi wahayi ya dace da farkon watan Efr, wata na hudu kenan, a shekara ta 610 miladiya, shekara ta 610 miladiya. Yanzu muna shekara 2023. To idan an ɗebe shekara 610 saura nawa? Yanzu za mu fahimci, a nan ne za mu fahimci yanzu da fara yi wa annabi wahayi zuwa yanzu shekaru nawa ne. Muna shekara ta 2023 ko 2023. To a cikin 2023 a ɗebe shekaru 610 saura nawa? 1413 fara yi wa annabi wahayi. To amma ku duba ku ga shekarar hijira yau nawa? 1445. Ka hada da shekaru 13 maka nawa? Ya kuka ga wannan kwatancen? 1445 a hada da shekara 13 da annabi ya maka, kun gane lissafi na? Na'am. 58. To irin a lissafin hijira ne yanzu da fara yi wa annabi wahayi shekara 1458, a lissafin miladiya kuma 1413 ko haka ne? to in kun kula akan samu bambanci. Malamai suka ce duk lokacin da aka samu shekara 30 a shekarun miladiya, idan ka dawo hijiriya zaka tara 31 ne. Kun gane bayanin? Duk lokacin da alisafin miladiya aka samu shekaru 30, in ka taho hijiriya zaka ga ya doru da shekara ɗaya. Shi yasa anan muka ga shekarun a hijiriya sun fi yawa akan miladiya, an samu ratan kusan shekaru 40 da wani abu. To anan wani daga cikin manazarta da ake kiransa Mahmud Bash al-Falaki yace lokacin da aka fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, farkon watan hudu ne, watan Afr, shekara ta 610, yace tabayyana ba'da diqqati al-bahthi anna dhalika kana fi 17 ramadana, yace amma bayan an zurfafa bincike sosai sai ya bayyana cewar wahayi da aka fara yi wa Annabi an fara yi masa ne shekara a ran 17 ga watan Ramadana, a shekara ta 13 kafin hijira, shekara ta 13 kafin hijira, tunda Annabi ai sai da aka fara masa wahayi yayi shekara 13 a Makka sannan yayi hijira. To an fara masa wahayi 17 ga watan Ramadana, shekara 13 gabanin hijira, yace wa zalika yuwafiqu yuliyo sanata 610, hakan yayi daidai da watan Julai shekara ta 610. A shekarar dai babu sabani na malaman shekarar miladiya, amma a watan an samu bambanci. Wasu malaman suka ce a Afr aka fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, wasu suka ce a watan Julai. Wa awwalu ma budi'a bihi alwahyu ar-ru'ya as-sadiqa, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi subhi, farkon abinda aka fara yi wa Annabi wahayi da shi shine mafarki wanda yake kyakkyawan mafarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kwanta bacci sai yake kyakkyawan mafarki. To idan yayi kyakkyawan mafarki, mafarkin yakan zo masa kaman hasken fitila. Shine anan gurin yace fa kana la yara ru'ya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ganin mafarki, illa ja'at mithla falaqi subhi, fa ce wannan mafarki na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kamar hasken asubahi. Kenan mafarki shi ma wani juzu'i ne na wahayi, amma kowa ne mafarkinsa zai zama juzu'i na wahayi, ba kowa ba, Annabi ne kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kawai wanda idan yayi mafarki ya ga an ce yayi kaza, to abin nan fa umurni Allah yake bashi, sabanin ni da kai da wani wanda ba Annabi ba, har cikin sahabbai ba wanda zai yi mafarkinsa ya zama wahayi. Ai da yawa suna mafarki zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabban Annabi da sahabban Annabi da al'ummar da suka biyo bayan sahabban Annabi, wa yafi alheri da sahabban Annabi da al'ummar da suka biyo bayan sahabban Annabi har tashin kiyama, wa yafi alheri, wa yafi alkhairi, sahabban Annabi. To sahabban Annabi dukkansu babu wani ɗaya daga cikinsu da yayi mafarki aka ce mafarkinsa wahayi ne. To ina ya ga wani wanda bai kai su matsayi ba? Mun san sahabban Annabi cikin al'ummar nan ta Annabi, in ka ɗauki Annabi ba ya su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kimarsu da matsayinsu da darajarsu a gurin Allah da gurinsa sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya cikin al'ummar nan ta Annabi, in ka ɗebe Annabi ba wanda ya kai su matsayi gurin Allah, ba wanda ya kai su matsayi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Annabi ya yi ta ƙoƙarin nuna mana matsayinsu. Shi yasa ya ce kar wani ya kuskura ya kausasa harshe a kansu ko ɗaya daga cikinsu, saboda suna da matsayi. Annabi bai hana a kausasa harshe a kaina ko a kanka ba, amma ya hana kausasa harshe a kan sahabbansa. Ya ce la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce fa wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa. Annabi in ka ji ya yi rantsuwa, abun yana da kima, abu ne mai muhimmanci sosai, saboda ai Annabi in yayi magana ba mai musu, ba mai ja'inja. To amma in ka ga ya yi rantsuwa, to yana so ya nuna maka kimar wannan magana tasa. Yace na rantse da wanda raina ke hannunsa, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kinja annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan dinsa da isnadi wanda yake ingantacce. Annabi ya ce wallahi na rantse da wanda galibi da ma rantsuwa annabi yakan ce na rantse da wanda raina ke hannunsa, ko ya ce na rantse da ubangijin Ka'aba. Waɗannan dukan rantsuwa ne da annabi yake yi. Ya ce wallazi nafsi biyadi, ko ya ce wa rabbil Ka'aba. Waɗannan annabi sautari da dama yana rantsuwa da irin wannan. Ya ce da a ce ɗayanku zai ciyar da dukiya wanda yawan wannan dukiya ya kai girman dutsen Uhudu, sakamako da lada da zai samu gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kai wanda sahabi ya ciyar ba, wanda shi bai wuce mudu ɗaya ba. Girman dutsen Uhud, aina san da yawa anan sun san girman dutsen Uhudu. Yanzu idan a faɗi ne girman dutsen Uhudu zai yi daga farkon asibitin nan kusan a ce ka ɗauki rabinsa. Ba za dai mu ce ka kura asibitin ba, za ka iya ɗaukan rabin asibitin nan. In tafiya za ka yi a faɗin dutsen Uhudu zai ɗauke ka daga farkon asibitin nan ta nan kan titi zuwa tsakiyar asibitin. Wannan in a faɗi ne. In a tudu ne kuma ya fi tudun masallacin nan. A ce ka ciyar da dukiya wanda yawanta ya kai haka. Sahabin annabi ya ciyar da mudu ɗaya, mudu ɗaya nan yaro ƙanƙani ɗan shekara shida zai iya ɗauka. Dutsen Uhudu fa mutum nawa ne za su iya ɗaga shi? Mutum dubu ma kamar ba su iya ɗaga dutsen Uhudu ba, ko? To a ce ka ciyar da dukiyar da mutum dubu in sun taru ba za su iya ɗaga ta ba. Sahabin annabi ya ciyar da dukiyar da yaro ɗan shekara shida zai iya ɗauka har gudu ma ya yi da ita. A ce sakamakonka a gun Allah ba zai kai nasa ba. Ai kaga suna da matsayi gurin Allah, suna da matsayi na musamman gurin Allah. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa son su imani ne dan ya nuna maka matsayin su a gurinsa, a gurin annabi. Yace la yuhibbu ahla almadinati illa almu'min wa la yubghiduhum illa almunafiq. Annabi ya ce ba wanda zai so mutan Madina, mutan Madina kuma ai sahabban annabi ne, ba wanda zai so su sai mumini. Alama ce ta imani mutum ya zama yana son su. Sannan ba wanda zai ji yana kyamarsu ko yana jin haushinsu a cikin zuciyarsa sai munafiki, in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To amma tare da haka, duk falalar waɗannan bayin Allah idan ka duba cikin Alkur'ani, cike yake da ambatonsu da alkhairi. Allah ya jinjina musu, Allah ya yabe su, Allah ya nuna yardarsa gare su. Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah ya yarda da mu'minai a lokacin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya. Allah ya yarda da mu'minai suwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabi'uuhum bi ihsanin. Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ya yarda da su, kuma su ma Allah ya musu sheda sun yarda da Allah. Allah ya duba zukatansu ya ga da gaske suke, sai Allah ya ba su wannan shedar. Mu duba mu samu wannan shedar daga gurin Allah ba. To tare da haka, waɗannan bayin Allah ba ɗaya daga cikinsu da yayi mafarki ya zo aka ce masa mafarkinka wahayi ne. Kenan waye yake da wannan matsayi? Annabi ne shi, shi kadai. Shi kadai ne zai yi mafarki, mafarkinsa ya zama wahayi, ya aikata abin da ya gani a mafarki. Amma an kadai ba annabi. Duk matsayin mutum cikin al'umma annabi ba yadda za a yi mafarkinsa ya zama wahayi. In ma yi mafarki an ce yi kaza, kar ma yi kuskura, saboda mafarkinsa ba zai zama wahayi ba. Sai dai akwai bayin Allah na kwarai, waɗanda za a iya musu isharori cikin baccinsu. An samu haka cikin sahabban annabi, kuma an samu cikin tabi'ai. Mu ɗau misali guda ɗaya a wannan gabar, kissar da mun sha karanta ta Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi. Yace hadisin yana cikin Bukhari. Yace sautari da dama sahabban annabi sukan yi mafarki, sai su zo su ga annabi, annabi sai ya musu tawilin wannan mafarkin. Yace ni ma sai nake fatar a ce na yi mafarki. Wata rana kawai ya kwanta bacci sai ya mafarki. Mafarkin da ya yi shi ne mala'iku sun kama shi sun tafi da shi wutan jahannama. Ya ce a cikin wutan jahannama ya ga wasu mutanen da a nan duniya ya san su. Sai wani ya zo yake ce masa ka tsorita ne? Ya ce sai ya farka a firgice. to shine da gari ya waye sai ji tsoron ma yazo ya gaya wa annabi saboda bai san wace irin amsa annabi zai bashi ba wajen ma'anar mafarkinsa. To sai ya je samu ƴar uwarsa Hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hakaito mata bayanin abin da ya gani cikin mafarki. To shine ta gaya annabi cewa dan uwanta Abdullahi dan Umar yayi mafarki gashi abin da ya gani cikin mafarkin nasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam me yace? Yace ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl. Yace ai shi mutumin kirki kakena annabi ya masa shaida baya cikin yan wuta da yace ni'mar rajulu Abdullah ai shi kan Abdullah ai mutumin kirki. Annabi yace law kana yusalli min al-layl wa in kana da kyau ka hada da wanka duk da shi ba cikin yan wuta ina ma da a ce yana tsayuwar dare shi kuma ba tsayuwar dare dama. Yace idan yayi sallar isha ya nemi guri ya kwanta baya tashi sai an ce as-salatu. To tunda yaji annabi ya faɗi wannan shikenan har ya koma ga Allah bai fashin tsayuwar dare ba. Ka kenan tsayuwar dare sababi ne dake sa Allah ya tsiratar da mutun daga azabar wutan jahannama. Duk da shi baya cikin yan wuta ina ma da a ce yana tsayuwar dare ƙara nisanta daga wuta. Kaga wannan mafarki da Abdullahi dan Umar yayi annabi ya masa bayanin sa. Kenan ishara ce ake yi masa a cikin mafarkin. Ka kenan za a iya ishara mutumin kirki, ishara ta kirki ko kuma ishara ta tsawatarwa a bacci. Amma dai ba yadda za a ce an masa wahayi. Waye ake yi wa wahayi cikin baccin a cikin mafarkinsa? Annabi. Sauran annabawa ma haka. Annabi in dai yayi mafarki to wannan abin da ya gani cikin mafarkin wahayi ne. To shi yasa a nan gurin ake ce mana faka wa awwalu ma budi abihi alwahyu arru'yas sadiqa. Farkon abin da aka bude wa annabi wahayi da shi tace kyakkyawan mafarki. Wato Allah a hikima irin tasa yakan bi abubuwansa mataki. Shi yasa a nan gurin yace wa zalika lima jarat bihi adatul lahi fi khalqihi min at-tadriji fil umuri kulliha hatta tasila ila darajatil kamal. Me yasa aka fara wa annabi wahayi ta bangaren mafarki kai tsaye ba a turo masa mala'ika rana tsaka ya zo masa ba? To shine bayanin da yake anan saboda hikimar Allah. Al'ada ce ta Allah subhanahu wataala cikin halittunsa idan zai zartar da abu, idan zai yi hukunci baya yi lokaci daya, yakan bi abun mataki ta yadda kwakwalwa za ta iya karba. Duk da cewa Allah shi ya halicce mu, amma tare da haka idan ya tashi zartar da abu a cikin mu yakan bi abun mataki. Yanzu misali haramcin shan giya, da ai ana shan giya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin a haramta shan giya, suna shan giya musulmai suna shan giya. Mutum zai sha giya ya taho yana tangadi yana maye, sayyidina Umar abun yana daure masa kai yana gato yaya za a yi wannan hankali da Allah madaukakin sarki ya baka ni'imarta kuma kai ka wajen gusar da ita. Ni'ima ce Allah maka da wannan hankali, ya zabe ka cikin halittunsa ya fifita ka da hankali. To shine sayyidina Umar abun sai yake daure masa kai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da al'amarin giya. Ni kan wannan al'amarin giya menene hakikanin al'amarin ya rasulullah? Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Suna tambayanka akan shan giya da caca, kace a cikin shan giya da caca fihima ithmun kabir akwai laifi mai girma, wa manafi'u akwai kuma dan amfani. Saboda duk wanda ya sha giya zai na jin kamar ya samu wani nishadi ko kuma ya ji shi kamar sarkin garin shi, zai ga kawai kowa haka yake ganin sa, shi yana can sama top yake ganin sa. To wannan shine amfanin kawai da suke gani a lokacin da suka sha giya ko kuma suka sha abun da zai gusar musu da hankali, za su ji su cewa su madaukaka ne. Shine aka ce fihima ithmun kabirun akwai laifi mai girma wajen sha, saboda zai tura ka ramin da watakil har ka mutu ba za ka iya fitowa ba. Zaka je ka yi abun kunyan da idan ka dawo cikin hayyacinka sai ka ji ina ma da ba a halicce ka ba. kaga wannan duk ya kunshi ithmun kabirun din da Allah subhanahu wataala yake ishara cikin wannan aya. To sayyidina Umar bai samu nitsuwa sosai ba cikin zuciyarsa, abin da yana ta kai kawo masa a tunaninsa a kwakwalwarsa, ya dai sake tambaya. To anan kuma sai aka saukar da aya ta biyu cewa a nisanci maye idan an zo sallah, wala la taqrabu salata wa antum sukara, aya cikin suratul nisa, kar ku kusanci sallah kuna maye. Kaga an dan fara nisantar da su daga shan giya, ai ba a ce musu kar ku sha ba, amma dai ana nisantar da su. Yanzu an ce kar ku kusanci sallah kuna maye, zai zama lokacin shan giya takaitattu ne. Mutum ba zai sha giya ba gabanin azhar, ba zai sha giya ba har sai bayan isha. Me yasa? Saboda yanzu idan ya sha giya gabanin azhar, zai zo ya shiga azhar yana cikin maye. Allah kuma ya ce la taqrabu salata wa antum sukara, kar ku kusanci sallah kuna cikin maye. To kaga kenan mutum akalla dai gabanin azhar zai samu kyawawan awowi guda 3 zuwa 4 bai sha giya ba, saboda in ya sha zai wahala ya dawo cikin hayyacinsa har ya samu damar yin sallar azhar yana cikin hayyacinsa. To kaga yanzu za a samu awowi 3 ko 4 gabanin azhar bai sha ba. To in aka yi sallar azhar kuma ratar da ke tsakanin azhar da la'asar ba zai bashi damar shan giya ba, saboda in ya sha nan ma fa la'asar din za ta riske shi yana cikin maye. To kaga sai ya zaman to ya kame. In yayi la'asar nan ma bashi da halin shan giya, saboda me? Ratar da ke tsakanin la'asar da magariba, idan ya sha giya magariba za ta riske shi yana cikin maye. Haka in yayi magariba, to sai ya zaman to yanzu kusan wuni guda tur ba halin shan giya. Idan kaga mutum ya samu damar shan giya bayan isha ne, nan ma in dare ya raba ba halin shan giya, saboda me? Kar asuba ta zo ta riske shi yana cikin maye. Kenan yanzu lokacin guda biyu ne, bayan sallar isha da bayan sallar asuba, banda nan mutum bashi da halin shan giya. Me yasa an ce la taqrabu salata wa antum sukara? Kaga an dan fara nisantar da su daga giya. Da yawa daga cikin mutane tunanin su na basu cewa komai akai giyan nan ba alheri ciki. Kaga ba karab ɗaya Allah ya hana su ba, an bi mataki-mataki. Farko aka nuna musu cewa ai giyar akwai amfani kankani, amma kuma laifin da ke ciki yafi girma, amma ba a dai hana su ba. Ana tafe sai aka zo aka ce musu to kar ku kusanci sallah kuna cikin maye. Duk da akwai riwaya da ake hakaitowa cewa wani daga cikin sahabbai ya sha giyan ya zo ya karanta sura ya juya ta, wannan riwayar malamai da yawa suka ce bata inganta ba, ya cancanta riwayar kaqira'ar wai qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sai ya ce qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ka ce ya ku kafirai zan bautawa abinda kuke bautawa, yana cikin ma yake karatun haka. Wa antum abiduna ma abud wa ana abidun ma abatun, kuma za ku bautawa abinda nake bautawa, ni ma zan bauta abinda kuke bautawa. Da yawa daga cikin malamai suka ce wannan riwayar bata inganta ba, suka ce wai ita ce sababin saukar wannan ayar ta la taqrabu salata wa antum sukara, saboda wani ya sha giyar. Wata riwayar ma tana nuna sayyidina Ali ya sha giyar ta ɗebe shi, hankali ya tafi, da ya zo karatun alkur'ani cikin sallah sai ta caccanja ma'anonin ayoyin qur'ani. To sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul nisa, amma da yawa daga cikin malamai sun ce riwayar bata da inganci. To ana nan kaga yanzu an takaita musu lokacin shan giya. Da yawa sun fara ɗari-ɗari da shan giya, tunda suna in giyan nan alheri ne, ya za a yi a ce kar a kusanci sallah ana cikin mayanta, alhali sallah duk wani alkhairi sallah ta tattare shi. To yanzu duk abin da aka ce ka nisance shi in za ka zo sallah, kenan alkhairinsa ba yawa sosai kenan. To wannan sai ta zagawa a kwakwalen sahabbai. Ka kenan yanzu kamar an yi muqaddima, kamar an yi sharar fage ta yadda in hukunci ya zo za su iya karɓa. To shi kenan kuma daga nan sai hukunci ya zo na gaba ɗaya. Ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani, sai Allah ya ce fajitanibuhu la'allakum tuflihuna. wannan aya ta suratul ma'ida sai aka haramta musu shan giya. Idan mun kula zamu ga an bi mataki mataki kafin a haramta shan giya din, ba lokaci daya aka haramta ba. To wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, al'ada ce ta Allah madaukakin sarki. Idan ya tashi zai zartar da abu, cikin bayansa yakan zartar da abun mataki mataki. Shine malamai suka ce to anan gurin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ta bangaren mafarki, yayi mafarki ya ga abu wanda ake umurtar yin kaza, ko kuma ya ga wata bishara, ko ya ga wata wani haske ya bidiro gare shi, suka ce wannan wahayi aka fara yi wa annabi amma ta bangaren mafarki, ba aiko masa mala'ika kai tsaye ba. Ta yuda an aiko masa mala'ika kai tsaye ya rikice ya rude, to amma sai aka fara masa abun ta wannan mataki din. Yace wa min as-sa'bi jiddan 'ala al-bashari talaqqi al-wahya min al-malaki li-awwali marra. Yawa ga bayanin da muke, yace abu ne mai matukar wahala kwarai da gaske ga dan adam ya iya karbar wahayi daga gurin mala'ika karon farko, ba tare da sharan fage ba, ba tare da wata muqaddima ba, lokaci guda kawai azo masa da wahayi. Wannan yana da wahala, dan adam ba zai iya ba. Shi yasa hikimar Allah madaukakin sarki, mala'ika Jibrilu idan ya tashi zuwa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da wahayi, bai cika zuwa masa a surarsa ta mala'ika ba. Shi yasa sahabban annabi babu wanda ya taba ganin surar mala'ika Jibrilu. Annabi shi ya taba ganin mala'ika Jibrilu lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi, ya ga mala'ika Jibrilu da halittarsa gaba daya. Yace ya ga mala'ika Jibrilu da halittarsa gaba daya yana da fukafukai guda 600. Yace da ya baza su sai ya ga diya rufe sararin samaniya, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga yanzu aka nuna maka mala'ika, wani kan ma kwakwalwarsa ai sai ta daina aiki dan akwai kowa ma ko akwai mutumin da nake jin labarinsa, ya je aikin hajji a nan Najeriya. Kafin ya tafi aikin hajji, gaskiya a kakkara yake rayuwa, kusan ma ka ce a riga yake rayuwa, bai saba mu'amala da manya-manyan garuruwa ba. Galibi rayuwarsa ya kare a riga, ya tara kudinsa na kujeran hajji ya biya. Aka tafi aikin hajji, wallahi aka ce lokacin ina can, labarin da muke ji, duk da dai ni ban gan shi ba, amma yan tawagarsa su na ji labarin daga gurinsu. Suran da jirginsu da ya tashi daga ina jin ko Gombe ne ko Bauchi, kamar dan Bauchi ne mutumin, ina jin ko Gombe ko Bauchi, da ya tashi Madina ya sauka. Suna sauka Madina sai ya haukace, wallahi sai ya haukace, sai aka ga yayi nan da gudu, aka taro shi yayi nan da gudu, aka taro shi saboda me? Yanayin yanda ya kalli gurin yayi bamban nesa ba kusa ba da inda ya saba rayuwa. Lokaci daya ya je ya dira a gurin da kwakwalwarsa bata saba ba, bata taba mu'amala da wani babban gari ba, sai gashi ya dira a Madina. Wallahi da kyar dai aka samu aka kakkama shi, likitoci suka tafi da shi. To har aka yi aikin hajji aka gama bai dawo cikin hayyacinsa, har aka yi aikin hajji aka gama. Na'am. Har yau ba a samu labarin ta ba. 79. To kaga lokacin ma ba ci gaba irin na yanzu, ba wayewa irin na yanzu. A Kano gaba ɗaya kwakwalwar ta, tunda an sauka an ɗauka da hankalinta, ita kuma hankalin ya lafa. Kaga to Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da yake akwai hikima a ciki. Shine anan yake cewa da an nuna wa ɗan adam mala'ika ido da ido ya ga mala'ika, to da abun ba zai kyau ba. Shi yasa mala'ika Jibrilu in ya tashi zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa masa da sura ta mala'ika, yana zuwa da sura ta mutum ne. Zai zo da surar mutum, kamar yadda hadisin Umar ɗan Khattab ya bayyana mana. Yace thumma hubbiba ilayhi alayhi salatu wassalam al-khala'a liyabta'ida an zulumati hadha al-alam وينقطع عن الخلق إلى الله فإن في العزلة صفاء السريرة to bayan annabi yana gani a cikin mafarkin sa mafarkin nasa na zuwa masa da haske haka kamar hasken asubahi kaga alama ce ta me ta cewa shi annabi ne saboda a wahayi ne to daga nan kuma sai aka sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awar ke son kebe kansa ya kebe kansa daga cikin mutane shine yace liyabta'ida an zulumati hadha al'alam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanta daga dukkan wannan duniya din wayanqati'a 'anil khalqi ila Allah ya yanke daga mu'amala da hulɗa da cuɗanya da mutane je ta mu'amala da ambaton ubangijin sa yayi ta ibada yana bautan ubangijin sa wannan ma da alamomi ne wanda suke nuna cewa zai zama manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana yakhlu bi ghari hira annabi ya kasance yana zuwa ya kebe kansa a kogon hira fa yata'abbadu fihi al-layali zawati al-adad sai yaje yayi ibada a kogon hira wasu darare wadanda suke ma'abota adadi ma'ana darare wanda suke kididdigaggu fataratan 10 wasu lokacin annabi kan je yayi kwanaki 10 a kogon hira wataratan akthara ila shahr wani lokaci kuma yakan yi sama da kwanaki 10 yaje ya kebe kansa yayi ta ibada wata irin ibada annabi yake yi tunda lokacin babu su sallah ba su azumi ba karatun alqur'ani to ta irin ibada annabi yake gashi anan an ce yana kebe kansa yayi kwanaki 10 wani lokaci sama da 10 yayi 20 wani lokaci ma yakan yi kwanaki 30 yakan yi wata yana ibada wa kanat ibadatuhu ala dini ibrahim alayhi salam ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana ibada ce akan addinin annabi ibrahim alayhi salam wata irin ibada ce ibadar annabi ibrahim alayhi salam malamai suka ce daga cikin ibadar annabi ibrahim alayhi salam akwai ciyar da miskini kenan annabi da zai je ya kange kansa a kogon hira daga cikin irin ibadun da yake yakan ciyar da miskinai tunda yana samun wadatuwa daga gurin matarsa Khadija matarsa Khadija tana da yalo na dukiya tana da wadata to takan ba annabi guzurin da zai ishe shi da ma wanda zai doru kan wanda zai ishe shi to in yaje daga cikin ibadar da yake inji malamai suka ce yana ciyar da miskini sannan kuma daga cikin ibadar da yake yakan yi tunani akan halittun Allah subhanahu wataala ita ma tunani ai ibada ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sami wa yatafakkaruna ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله ينا جنجنا ومتاني نقري الله ينا جنجنا ومتاني نكركي وأن دي كراس دقول الألباب وأن دي سكي مسنا يا كماتا سي الله يكي زيرو من جير سفوف وأن نم أول الألباب masu hangen nesa masu tunani wanda suka san ya kamata Allah ya ce alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman daga cikin sufofinsu sune wadanda suke ambaton Allah akan kafafunsu suna tafe suna ambaton Allah astaghfirullah astaghfirullah wannan dabi'ar na ganta a Saudiya zaka hau motar haya sai ka ji direba yana astaghfirullah 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 kuma har ku saukan bazai yi shuru ba mu kuma in an hau mota mai ake yi to in ba kidan ba ma dai sai a fara zagin gwamnati a fara zagin Tinubu da yan siyasa a kafa chapter su akai a kawo a dira kan yan majalisu a dawo kan gwamnoni har a sauka to amma wallahi in ka hau mota sai ka ji astaghfirullah astaghfirullah ai shine ai da babba da yaro da mai ilimi da jahili abun ya zama kamar ruwan dare kaga wannan ai bala'i ne ko an bar ambaton Allah an da ambaton mutane to su ulul albab yadhkuruna Allaha qiyaman suna kan kafafunsu suna ambaton Allah wa qu'udan suna zaune suna ambaton Allah wa ala junubihim suna kwance suna ambaton Allah sai Allah ya ce waya tafakkaruna fi khalqis samawati, daga cikin sufofin su sukan zauna su yi tunani su yi nazari ce dangane da yanda Allah ya halicci samai da ƙasai. Yanzu mutun ya zauna ya wannan shi ma abin jinjinawa ne gurin Allah. To malamai suka ce wannan na daga cikin ibadun da annabi yake yi, yakan zauna yayi tunani kan halittun Allah. Yanzu ka taba zama ka yi tunani kan yadda Allah ya halicce ka, da kafafu guda biyu, da hannaye guda biyu, da yatsu guda biyar, wani dan abu za a taba ainan gurin ma'aikata lafiya ne, dan wani abu kyas za a taba shikenan sai kaga yatsun nan sun daina aiki. Dan abu ne da bai taka kara kariya ba za a taba anan, ko kuma a gadon bayan ka dan wani abu za a cire shikenan motsin kafafunka su tsaya, na hannunka ya tsaya, komai ya tsaya da aiki a jikinka. Wa fi anfusikum afala tubsiruna, akwai ayoyi da yawa a cikin halittunku ku mutane ba za ku duba ku gani ba. Kaga ko wannan ma mutun ya tsaya yayi nazari akan sa shi ma ibada ne. To annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ibadin da yake a kogon Hira yana tunani akan halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan malamai suka ce yana daga cikin ibadin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake. Wa ya'khudhu lidhalika zadahu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan guzurinsa saboda yaje zauna a wannan kogo yana ibada. Fa idza faraga, in guzurin da annabi ya dauka ya tafi da shi kogon Hira in ya kare, raja'a ila khadijata fayatazawwada limithliha hatta ja'ahu alhaqqu wa huwa fi ghari Hira. Annabi sallallahu alaihi wasallam in guzurin da ya dauka ya kare sai koma gurin matarsa ya sake wani sabon guzurin ya dawo, haka yayi tai yana rayuwarsa har zuwa lokacin da gaskiya ta zo masa, ma'ana aka fara masa wahayi. To yanzu bayanin da zai yi a ƙasa nan zai bayani ne yadda aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi a kogon Hira. Nan ne karan farko da mala'ika Jibrilu ya fara zuwa wa annabi. Bayanin da zai yi a nan, bayanan da zai yi asali Bukhari ya kawo su cikin sahihinsa, hadisin ummuna Aisha Allah ya yarda da ita, ta yi bayani a cikin hadisin cewar farkon abin da aka fara yi wa annabi wahayi da shi shine mafarki, mafarki wanda yake na gaskiya a cikin baccinsa. Annabi ya kasance baya ganin mafarki face wannan mafarki ya zo masa kaman hasken alfijir sallallahu alaihi wasallam. To sai zamanto annabi yakan je kogon Hira ya je yayi ibada a kogon Hira wasu ƴan kwanaki kididdigaggu, duk da cewa wasu daga cikin malamai sun ce kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kogon Hira baya gaza wata daya. To kaga an ce kwanaki kididdigaggu, ai wata daya ba za a ce musu kwanaki kididdigaggu ba. To amma a cikin riwayar hadisin Bukhari wacce aka samu ta daga Aisha tace annabi yakan je kogon Hira yayi ibada kwanaki kididdigaggu, sai malamai masu sharhi suka ce zai iya yiwuwa komawa da yake je yayi guzuri ya dawo ibadar su ne kwanaki kididdigaggu, amma ibadar da yake zuwa yayi a kogon Hira yana daukan tsawon wata guda yana ibada a kogon Hira. Idan guzurinsa ya kare sai ya dawo gurin Khadija ya sake wani guzurin ya sake komawa, yana haka yana haka har mala'ika Jibrilu ya zo gare shi ya same shi a kogon Hira. Mala'ika Jibrilu da ya zo gare shi abu na farko da ya ce masa sai ya ce ikra, ya ce masa ikra, yi karatu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ana bi kare, ni ba mai karatu bane. Me yasa annabi ya ce ni ba mai karatu bane? Annabi ya fito daga cikin al'ummar da bata iya karatu ba bata iya rubutu ba, al'ummar Larabawan Makka Quraishawa basu iya rubutu ba kuma basu iya karatu ba. Allah ya ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ya ce shi ne wanda ya aika cikin ummiyai. Me ma'anan ummiyai? Huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, shi ne ya aika manzo cikin ummiyai, daga cikinsu manzon yake, ya aika shi kuma cikinsu. Annabi ya fassara mana abin da ake nufi da ummi, ya ce inna ummatan ummiya, yace mu al'umma ce ummiyai la naktubu shine ma'anan ummiyai yace la naktubu mu ba mu iya rubutu ba ba ma rubutu wala nahsubu ba mu iya kidaya ba ba mu iya lissafi ba saboda haka ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakan yace lissafin wata haka ne tunda ba su iya lissafi ba bare a musu gwari gwari yace lissafin wata haka ne haka ne haka ne ya nuna ya tsan hannayensa guda 10 sau uku karon farko ya nuna su 10 duka karo na biyu ya nuna su 10 duka karo na uku kuma sai ya noke kwaya daya babba ta hagu ka kenan 10-10-9 kenan wata kwana 29 wannan kaga lissafi ne wanda kowa zai iya ganewa to su tunda al'umma ce da basu iya rubutu ba basu iya lissafi ba bare a musu ta yadda za su iya ganewa to annabi shi tunda ya fito daga al'umma wacce take ummiya ma'ana al'ummar da bata iya rubutu ba da karatu ba ai ba zai iya karatu ba shi yasa da mala'ika jibril yace masa ikra yace ma ana bikari yace yi karatu sai yace ni ba mai karatu bane ma'ana shi ummiyi ne ya fito daga al'umma ummiya wacce bata iya karatu ba kuma bata iya rubutu ba saboda haka yanzu an ce karatu wani irin karatu zai yi wannan martanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayarwa mala'ika jibril yace sai mala'ika jibril ya kama ni ya matse ni na wahala na jikkata har sai da na kai wani gaci na jikkata yace sai ya sake annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake cewa annabi iqra yi karatu to annabi da yake shi duk maganar sa gaskiya ce to ba zai masa ƙarya ba dan ya bar shi sai sake ce masa ma ana biqari karo na biyu ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba ban iya rubutu ba tunda ya fito daga cikin al'umma wacce bata iya rubutu da karatu ba wan bukaro nabi ya ce masa ikra annabi ya ce ma ana bikari yace sai ya kama ni ya matse ni na wahala na jikkata karo nabi kenan sai sake inji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yake bada wannan labari da kansa cikin hadisin da imamul bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa sai sake cewa annabi karo na uku ikra yi karatu annabi baya ƙarya ko kadan duk kuma wahalar da zai sha ba zai baya ƙarya ba zai ma ƙarya ba shi haka yake tun yana kankani kuma har ya girma ya sake cewa annabi iqra karo na uku annabi a karo na uku ya sake ce masa ma ana biqari wahala ba ta sa annabi yayi ƙarya sallallahu alaihi wasallam yace sai sake kama ni ya matse ni na wahala na jikkata har sai da na kai wani gaci sai sake ni sai ce mun iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam aka saukar masa da ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq to wace hikima ce ta sa mala'ika jibrilu alaihi salam yayi ta matsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabanin a saukar masa da waɗannan ayoyi guda biyar wanda da su aka fara yi wa annabi wahayi wancan mafarki da yake gani kamar sharar fage ake masa cewar fa za a fara masa wahayi to yanzu da aka fara masa wahayi kaga abun ba zai zama to masa bako ba dama ya dan gagga isharori cikin mafarkin sa to tambayar da muka yi ita ce wata hikima ta sa mala'ika jibrilu yayi ta matsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam har sai da annabi ya jikkata har aka yi hakan ya maimaita har sau uku sannan aka saukan masa da waɗannan ayoyi ai ko da ba ai haka ba ma za a iya saukan masa ko to amma wata hikima ta sa sai da ya jikkata aka saukar masa malamai suka ce hikimomi guda biyu ne hikima ta farko dan a nuna maka cewa ilimi ba a samun sa cikin ruwan sanyi ai yanzu ilimi ne za a ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a bashi ba cikin ruwan sanyi sai ya wahala sai sauran al'umma su fahimci cewar fa duk wanda kaga ya samu ilimi bai same shi da bacci ba bai same shi da hutu ba sai da ya wahala to wannan ba ilimin addini ba ma ina ya ga ilimin addini to suka ce nan ishara ce da take nuna cewar matukar kana so ka samu ilimi to sai ka aje hutu ko yawan hutu sannan ka samu ilimi amma matukar kana son jikinka kana da lalaci to ba yadda za a yi ka samu ilimi kenan ilimi sai an tashi haika wannan hikima ta farko kenan da ta sa mala'ika jibrilu yayi ta matsa annabi sallallahu alaihi wasallam har so uku hikima ta biyu da malamai suka ambata suka ce dan abawa annabi karfin gwiwa da karfin hali da karfin zuciya wajen karban ayoyin nan da za a bashi saboda ayoyin alqur'ani suna da girma suna da nauyi shi yasa Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila qawlan thaqila magana wanda yake mai nauyi ayoyin qur'ani suna da nauyi yanzu idan annabi bai dan jikkata ba aka bashi wata kin su masa nauyi da yawa to amma da ya jikkata yanzu kaman an share fage ta yadda in an bashi ayoyin zai iya karbar su ba tare da ya wahala sosai ba tunda dama ya riga ya wahala din to wadannan hikimomin da malamai suka ambata kenan ma'ana a samar da zuciyarsa ta zamanto mai kwari mai karfi ta yadda in an saukar masa da wadannan ayoyin zai iya karba shi yasa aka jikkata shi aka wahalar da shi sannan aka saukar masa da waɗannan ayoyi to bayan an saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗannan ayoyi iqra bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta annabi sai ya koma da waɗannan ayoyi tsokarsa ta wuyarsa tana kadawa saboda firgici tsakanin kafadarsa da wuyarsa ai wani lokaci zaka ga irin mutun ya baci zaka ga wata tsoka anan tana rawa irin mutun ya baci wani kuma in ya firgita zaka ga wata tsoka tanan tana rawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gidansa gurin matarsa Khadija tsokar wuyarsa tanan tsakanin kafada da wuya tana rawa saboda tsorita da firgici da ya samu kansa a ciki da ya isa gida sai yake cewa matarsa Khadija zammiluni zammiluni kululubeni kululubeni Khadija sai ta dauki mayafi sai ta lullube annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya dan samu nitsuwa sai yake cewa Khadija kin san me na hadi da shi kuwa yau a kogon Hira kogon Hira suka ce tsakanin kogon Hira da garin Makka tafiyar kilomita 4 ne tsakanin kogon Hira kake na annabi yana tafiya doguwar tafiya tunda ba da dabba yake tafiya ba da kafarsa yake tafiya zai tafiyar kilomita 4 ya je kogon Hira ya zauna tsawon wasu kwanaki ya sake tafiyar kilomita 4 ya dawo gida ya sake daukan guzuri ya koma kaga kenan ibadar ce a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kogon Hiran aka ce idan ka bar garin Makka ka kama hanyar tafiya Mina tana ta hannun hagunka tsakaninta da cikin garin Makka tafiyar kilomita 4 haka malamai suka fadi waɗanda suka yi bayani akan tarajumul buldan to lokacin da annabi ya dan fara samun nutsuwa sai yake cewa matarsa Khadija kin san abin da na gamu da shi kuwa to anan sai kwashe labari gaba ɗaya sai ya bata yace wallahi abin da na gani a kogon Hira na jiye wa kaina tsoro wani lafazi Khadija ta yi Khadija ta ce kalla a'a ba haka bane karka daga hankalinka karka tashi hankalinka ta ce kwantar da hankalinka nitsu ta ce fa wallahi la yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tuqridh dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq waɗannan su ne lafuzan da Khadija ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan lafuzza sun kwantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da hankalinsa sun shigar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da nitsuwa cikin zuciyarsa shine malamai suka ce ƙarƙashin wannan za a fahimci cewar Khadija tana cikin jerin mata na gari waɗanda idan suka ga hankalin mazajensu sun tashi suka yi kokarin kwantar musu da hankalin nasu da furici na fatar baka wato siffa ce daga cikin siffofi na mace ta gari idan ta ga hankalin mijinta ya tashi ta yi kokarin kwantar masa da hankalinsa ta fuskar yi masa lafuzza tausasa na kwantar da hankali. Wannan siffa ce daga cikin irin siffofin mace ta gari. Ba mace ta gari bace wacce za ta ga hankalin mijinta ya tashi, ita ma ta bata rai ta dauki fushi, kajin shi da yaje an bata masa rai a waje, zai zo ya huce a kaina, sai ta dauki wayanta ta yi ta chatting, can ta matse maka. Ba haka matan yau suke ba? Can ta matse maka. Yanzu zafin da ka dibo a waje shi zaka zo ka juye mu. A wannan ba siffar mace ta gari bace. Mace ta gari ita ce idan ta ga hankalin mijinta ya tashi, ba za ta samu nutsuwa ba in ba ta ga hankalin nasa ya kwanta. Mu ji lafuzzan da Khadija, Allah ya yarda da ita, ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ko shakka babu duk wanda aka masa lafuzza irin waɗannan zai samu nutsuwa cikin zuciyarsa, ko da bai samu nutsuwa gaba ɗaya ba zai samu wani sashi. Abu na farko da Khadija ta gaya wa Annabi, ta yi rantsuwa ma tukunna don da ta tabbatar masa, ta bashi garanti, ta bashi tabbas cewa wallahi la yukhzika Allahu abada, ta ce na rantse da Allah, Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba. Kaga wannan ai zai nutsar da Annabi, zai sanya wa Annabi nutsuwa. Yanzu yana cikin firgici da tashin hankali, yana neman wanda zai rarrashe shi, wanda zai kwantar masa da hankali, kuma Allah ya bashi. To haka ake so mata su zama a yau, ki zama mace ta gari mai rarrashin mijinki, mai kwantarwa mijinki hankalinsa a lokacin da kika ga yana cikin ɓacin rai, ko kuma kika ga hankalinsa ya tashi. Siffa ce daga cikin siffofi ta mace ta gari. Hadija ta yi kokarin nuna masa cewa wannan ba abu bane mai girma da zai daga maka hankali, saboda Allah ba zai taba wulakantar da kai ba, Allah ba zai taba tabar da kai ba. Me dalilin da yasa Khadija ta yi waɗannan maganganu cewar Allah ba zai wulakanta Annabi, ba zai tabar da Annabi ba? Dalilanta su ne kamar haka. Dalilinta na farko ta ce innaka latasilur rahima, lallai kai mutum ne wanda yake mai sadar da zumunta. Mutumin da kuma ya zama mai sadar da zumunta, Allah baya tozarta shi. To kai kuma kana sadar da zumunta, kaga wannan zai nuna mana zurfin hankalin Khadija. Gashi dai ba gaya mata aka yi ba, ba wahayi aka fara yi ba, aka mata bayani. To amma saboda zurfin hankalinta da zurfin tunaninta da sanin ya kamata ta, ta fahimci cewar wanda ya siffanta da siffa irin wannan Allah ba zai tozarta shi ba. To shine take kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki ba zai tabar da shi ba, saboda shi mutun ne mai sadar da zumunta, yana sadarwa danginsa da zumunta. Sadar da zumunta a yau shine yanda mutane suke dauka, wani yana ziyarta ta ni ma zan ziyarce shi, wani yana kira na a waya eh to ni ma bari in kira shi, baya kira na ni ma bazan kira shi ba, wannan ba sadar da zumunta ba kenan, kana rama masa ne. Mukafa'a ake kiranta. Wani yana zuwa ya ziyarce ni a gidana, ko yana kawo mun ziyara, ni ma bari in je, wannan ba sadar da zumunta ake kiransa ba, wannan rama masa kai, ya maka ka rama masa, kenan ba sadar da zumunta bane. Wani yakan kira ni a waya duk sati ko duk wata, ni ma bari ina kiransa, wannan ya maka ne ka rama masa, ba sadar da zumunta sunansa ba. Waye mai sadar da zumunta? Shine wanda in an yanke masa shi zai sadar, wannan shine mai sadar da zumunta. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, yace laysal wasil bil mukafa'a, ba mai sadar da zumunta bane wanda in an sadar masa shi ma zai sadar, in ba a sadar masa ba zai sadar, wannan ba mai sadar da zumunta bane. Mai sadar da zumunta shine wanda idan an yanke shi zai sadar. Wani cikin sahabban Annabi ya zo ya koka Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da ƴan uwa, yana da dangi, zai sadar musu da zumunta su kuma su yanke masa, zai kyautata musu su kuma su munana masa, za su masa abu ya musu afuwa, shi kuma in ya musu abu ba sa masa afuwa. Sai Annabi ya ce, to in ka ci gaba da tafiya a yadda kai bayani, kai sadar musu da zumuntan da kake kamar kana ba su gasasshiyar ƙasa ce, suna sawa a bakinsu, na babbaka musu bakinsu, kai kuma ka tsira ka rabauta gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Me za mu fahimta karkashin wannan? Kenan yanzu idan kana da ɗan uwanda kai kana sadar masa, shi baya sadar maka, to kai ka tsira gaban Allah, shi kuma yana cikin bala'i da fitina, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan har yadda ka bayyana haka ake tafiya to kai sadar musun da kake da kyautata musun da kake da afuwa da kake musu kamar gashashiyar ƙasa kake ba su suke ci wacce za ta babbaka musu bakin su ta babbaka musu makogoron su ta babbaka musu hanjin su da cikin su kenan yanzu wanda kake sadar masa baya sadar maka yana cikin fitina sannan kuma ka sani cewar sadar da zumunta ba wai sai an maka bane kai to annabi shi mutum ne mai sadar da zumunta ga danginsa da wanda ke sadar masa da wanda baya sadar masa annabi duk yana ziyartar su to tunda ya siffanta da wannan siffa Khadija tana da garanti kan cewar Allah madaukakin sarki ba zai tozarta shi ba kaga wannan zai nuna mana kenan mai sadar da zumunta Allah baya tozarta shi wannan shedar Khadija ta farko kenan dalilin Khadija na farko kenan da ya sanya ta ce Allah ba zai tabar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dalilin ta na biyu ta ce wa tasduqul haditha kai mutun ne mai gaskiya wajen magana ba wanda ya taba kama ka da ƙarya tun kana kankani har kawo yau kaga ko mutun mai gaskiya ba yadda za a yi Allah ya tozarta shi to kai ko mutum ne mai gaskiya to siffantuwarka da wannan siffa ta gaskiya Allah na tare da kai wajen agaza maka wajen taimaka maka ba yadda za a yi Allah ya bari ka wulakanta kaga dalilin ta da biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama ba mutum bane wanda yake da ƙarya kuma sun masa shedar gaskiya a cikin su gaba daya sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam dalilin ta na uku da ya sanya tace an Allah ba zai tabar da annabi ba tace wa tahmilul kalla kai mutun ne wanda yake daukan dawainiyar mai rauni kai mutun ne mai agazawa mai rauni kai mutun ne mai agazawa maraya alkal suka ce maraya zai shiga ciki miskini zai shiga ciki mai rauni zai shiga ciki annabi kuma duk irin waɗannan bangarorin mutanen yana agaza musu sallallahu alaihi wasallam annabi zai zauna da yunwa har ya takaita kawo ya dauki dutse ya daura a cikin sa saboda yunwa amma dukiya idan ta zo masa in kaga yadda yake bada ita sai ka ce wannan ba zai taba talauci ba har ya mutu amma zai bada dukiyar ta kare kuma yazo bayan kwana 1 2 yana fama da yunwa saboda me saboda irin kyauta ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya siffanta da irin wannan siffa ta kyauta ai Allah ba zai tabar da shi ba to kaga wadannan dalilai guda uku ga na karshe na hudu duk da lokaci yana daga mana hannu dalilai guda hudu Khadija ta ambata da suka sa ta samu yaqini ta samu tabbas kan cewar Allah madaukakin sarki ba zai tabar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abu na karshe ta ce wa tu'inu ala nawaibil haqq kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana taimakawa wajen daukakar gaskiya suka ce nawaib shine duk wani abu da zai sauka kowane irin abu da zai sauka mai kyau ne ko mummuna ana kiran shi ana kiran jam'in sa nawa'i kwaya daya na'iba duk wani abu da zai sauka ga al'umma kyakkyawa ko mummuna ana kiransa na'iba jam'in sa nawa'i to annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimakawa a wajen tabbatar da duk wani abu da zai sauka wanda yake da alaka da gaskiya to wadannan sheda da Khadija ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbas annabin haka yake to ita kuma inda ta samu nutsuwar cewar Allah madaukakin sarki ba zai tozarta annabi ba saboda ya siffanta da waɗannan siffofi tana da garantin kan cewar duk wanda ya siffanta da waɗannan siffofi ba yadda za a yi Allah ya tabar da shi to shi yasa ta kwantar wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da waɗannan lafuzza yanzu Khadija ta kwantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da hankalinsa da me da lafuzza waɗannan lafuzza da ta yi amfani da su to ba ta tsaya iya nan ba sai ta yi ƙoƙarin ɗaukar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi da shi gurin masani cikin masana wanda zai annabi zai fayyace masa abin da ya gani dan yayi wa annabi sharhi ta yadda annabi zai ƙara samun nutsuwa ka kenan matakan da Khadija ta bi wajen kwantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da hankalinsa matakai ne guda biyu mataki na farko ta yi kokarin nutsar da shi da kwantar masa da hankalinsa da lafuzza da ta ambata masa mataki na biyu kuma za ta dauke shi ta tafi da shi gurin wani malami cikin malamai masana wanda suka karanta littattafan da aka saukarwa wasu daga cikin annabawan Allah dan annabi yayi masa bayani shi kuma yayi wa annabi bayanin da annabi zai samu gamsuwa cewar wannan abin da ya gani ba bala'i bane ba jarraba bace ba musiba bace alkhairi ne to ina ga wannan gabar zamu jinkirta bayani kanta na mataki na biyu da Khadija ta dauka wajen kwantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam hankalinsa dangane da abin da ya gani a kogon Hira na firgici da tashin hankali sai Allah kai mu mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته